إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan yammaci na asaba yau muna goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1444 a kidayan turawa yau muna ɗaya ga watan hudu shekara ta 2023 mun dawo wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma domin ci gaba daga yadda muka tsaya idan ƴan uwa ba su manta ba jiya mun yi bayani akan tadabburin alqur'ani da hanyoyin da idan ka kiyaye su zaka tasirantu da alqur'ani alqur'ani zai zama maka haske zai zama maka shari'a alqur'ani mai girma zai iya zuwa a cikin zuciyanka gaɓoɓɓanka su aiwatar da shi harshenka ya riƙa furta shi idan mutum ya samu wannan ya zama na Allah ya zama wato cikin zafafu kenan cikin mazuwa alqur'ani to muna fatan Allah madaukar sarki ya mana muwafaqa yau insha Allah ta'ala za mu fara karatu a cikin suratul fatiha Allah ramma bismillah karanta mana fatihatul kitab
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ما شاء الله wannan ita ce suratul الفاتحة wannan sura ne albarka ana kiranta da al-fatihatu ko kuma fatihatul kitab ma'ana mabudin alqur'ani ko kuma mabudin karatu a cikin sallah wannan sura tana da sunaye daban-daban sunaye da dama kamar al-Imam Suyuti ya ambace ta da sunaye ya kai guda 20 da wani abu duk da kasancewa waɗansu malamai sun fahimci waɗannan sunaye a matsayin sifofi ne waɗansu sunayen da kuma al-Imam Suyuti ya kira ta da su ba sunaye ne kai tsaye ba sai dai waɗansu aikace-aikace da suran take yi ne sai aka kira ta da waɗannan sunaye amma dai akwai sunaye wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambace ta da su a cikin hadisi waɗansu sunayen kuma ƙarara ayoyin alqur'ani mai girma sun zo sun yi bayani akan su to daga ciki akwai fatiha ana kiranta al-fatiha ay fatihatul kitabi khattan wa biha tuftahu al-qira'atu fi as-salawati abin da yasa ake kiranta da sura al-fatiha saboda a rubutun al-qur'ani mai girma ita ce a farko a rubutun al-qur'ani ita ce a farko duk da kasancewan ba ita ce farkon sauka ba duk da kasancewan shi ma wannan akwai sabani cikin malamai akwai waɗansu daga cikin tsirarun malamai da suke ganin cewa fatihatul kitabi ita ce sura ta farko da ta fara sauka amma malamai da dama ba su yarda da wannan fahimtar ba sun tafi akan cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ta sauka kafin ita suratul muddathir ta sauka kafin ita suratul qalam ta sauka kafin ita da waɗansu tsirarun surori kusan guda 4 ko 5 waɗanda malamai suka tafi akan cewa duk sun sauka sun sauka kafin suratul fatiha sai dai su waɗannan malamai suna fahimtan suran da ta sauka a jumlace lokaci daya to fatihatul kitabi ita ce sura da ta fara sauka a jumlace to da wannan sai waɗansu malamai suke ganin ita ce suran da ta fara sauka a jumlace a cikin alqur'ani mai girma gabaki daya to saboda wannan gabatan da ta yi sai ana kiranta fatihatul kitabi shi yasa ma in aka zo rubuta alqur'ani mai girma ita ce a farko haka nan kuma in ka zo zakai sallah ita ce a farko sannan malam yace wa yuqalu laha aidan ummul kitabi inda al-jumhur a wurin jumhurin malaman tafsiri suna kiranta ummul qur'an ko kuma ummul kitabi yace wannan ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi a cikin sunan al-imam Tirmidhi daga sayyidina Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ummul qur'an manzon Allah ce wannan sura ta fatihatul kitabi wacce ta fara da alhamdulillahi rabbil alamin ita ce ummul qur'an ita ce uwan alqur'ani wa ummul kitab ita ce uwan littafi was-sab'ul masani ita ake kira as-sab'ul masani والقرآن العظيم كما اتشي اكي كرنت القرآن العظيم ذاك وأنه سونا يا تبت أتكون وأن حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كرا فاتحة الكتاب أنا كرنت أم القرآن أنا كرنت أم الكتاب أنا كرنت السبع المثاني ما أنا السبع المثاني بطل جاكي نانا تاسو هو ديدو من أنا نانا تاسو أتكون صلى duk sallan da ka zo baka yin ta sai ka nana ta waɗannan ayoyi guda bakwai ko kuma abin da ta kunsa to ana yawan nana ta su a cikin alqur'ani mai girma ana kiranta as-sab'ul masani sannan ana kiranta alqur'anul azim wato kaman ka ce ma ita ce alqur'ani gabaki daya tunda ta zama ita ce ummul kitab to kaga babu mamaki kuma a kirata da sunan alqur'anul azim kamar a ce maka ai aikin haji kawai shine arafa duk da kasancewa ko waɗansu aikace aikacen banda arafan amma sai a ce maka aikin haji shine arafa me ake nuna maka muhimmancin da arafa yake da shi a cikin al'amarin aikin haji da haka idan aka ce mafatihatul kitab aka ce ita ce alqur'ani mai girma me ake nufi ana nufin ta tattara sakon alqur'ani gabaki daya ta tattara ita kadai sannan ana kiran wannan sura as-salatu yana daga cikin sunayen wannan sura as-sala shi kuma hakan ya samo asali ne domin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Allah madaukakin sarki da yake cewa qasamtu as-salata baini wa baina abdi yace na raba salla tsakankanina da bawana abin da yake nufi da sallah wato na raba karatun alqur'ani a fatihatul kitab akwai ba rabona bawa na akwai kuma rabo da nake da shi to da wannan sai ana kiran fatihatul kitab da sunan as-sala manzon Allah ce Allah subhanahu wataala ce qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain na raba sallah wato na raba karatun fatiha tsakankanina da bawana ni ina da rabi shi yana da rabi sai yake cewa fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin yayin da bawa yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai alallah sai Allah subhanahu wataala yace hamidani abdi bawana ya gode ni har zuwa karshen sura ba hadisin muke so mu kawo ba wai muna son mu nuna maka cewa fatihatul kitabi tana da suna as-sala yanzu sunayen ta ne muke kokari mu kawo mun ji ana kiranta al-fatiha mun ji ana kiranta ummul kitab mun ji ana kiranta ummul qur'an mun ji ana kiranta as-sab'ul masani mun ji kuma ana kiranta al-qur'anul azim a wannan hadisi kuma manzon Allah ya nuna cewa Allah subhanahu wataala ya kira fatihatul kitabi da suna as-sala to da haka yana daga cikin sunayen fatihatul kitab as-sala sannan yake cewa kusumiyatul fatiha salatan li'annaha shartun fiha, cikin dalilan da ya sanya ake kiran suratul fatiha da suna as-salatu saboda ita sharadi ne a cikin sallah. Duk sallan da aka yi ta ba a karanta fatihatul kitabi ba, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wannan sallan ba ta yi ba. Wannan sallan ko ta farilla ko sallan nafila ko sallan janaza, in ba a karanta fatihatul kitabi ba, to sallan ba ta yi ba da harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa yuqalu laha, ana kiranta ar-ruqya, sura da ake tawaida da ita, sura da ake neman magani da ita, sura da ake neman waraka daga cututtukan da suka dami baya a bawa a cikin rayuwarsa ko a gangan jikinsa. Jiya mun yi magana akan wannan gaba da irin yadda magabata suka dauki suratul fatiha da alqur'ani ma gabaki daya suna neman waraka da shi. To ana kiran suratul fatiha da suna ar-ruqya saboda hadisin abi sa'id da yazo a cikin sahih al-bukhari, lokacin da aka je aka yi ma wani sarki tawaida da suratul fatiha, Allah madaukakin sarki kuma ya bashi lafiya da izinin sa, maciji ko kunama ce ta harbi wannan sarki, aka yi ta magani aka rasa, sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin jagorancin Abu Sa'id al-Khudri sai suka sauka a wannan gari, sai ɗaya daga cikin kuyangin wannan sarki sai ta sami labarin cewa ga mutane masu albarka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wannan gari, sai ta kai kukanta zuwa ga sahabban annabi cewa ga sarkinmu ya gamu da jarabawa ta harbin kunama ko sarin maciji, an yi magani abu ya faskara, ko za ku iya yin mana magani? Waɗannan sahabbai suka ce za mu iya yi da izinin Allah. Shi ne sayyidina Abu Sa'id al-Khudri ya karanta masa fatiha, ya shafa masa wannan sarki nan take warki, har shi ne sai aka ba su ladan aikinsu, aka ba su awakai guda ɗari kuma suka karɓa. Wanda hakan yana nuna maka cewa babu laifi idan ka yi tawaida, ka yi magani, in aka biya ka ladan aikinka babu laifi ka karɓa. To da wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ba shi labari cewa ya manzon Allah, ka ji abin da aka nema daga gare mu, kuma ga abin da muka karanta wannan sarki ya warke, sai annabi ya ce wa ma yudrika annaha ruqya, ya aka yi kasancewa wannan sura ruqya ce, wato sura ce da ake karanta ta domin neman magani, ake karanta ta domin neman waraka, ake karanta ta domin ta zama tawaida, ta zama kariya daga cututtuka na gangan jiki ko cututtuka da ke da alaka da shaidanu. To da wannan sai aka fahimci ashe fatihatul kitab ana kiranta da suna ar-ruqya. Malai ce wa hiya makkiyatun, an saukar da ita a garin Makka. Qala ibn Abbas, kamar yadda sayyidina Abdullah dan Abbas da Qatada da Abul Aliya suka faɗi, an saukar da ita ne a garin Makka. Duk da kasancewan waɗansu malamai sun ta kai komo cewa to fatiha ma an saukar da ita ne sauka biyu, an saukar da ita a Makka kamar yadda wannan sahabbai suka faɗi, kuma aka sake saukar da ita a Madina saboda mahimmancinta. Amma in ba haka nan ba, ittifaqi ne jumhurin malamai sun tafi akan cewa fatihatul kitab ta sauka ne a garin Makka. Amma akwai malaman da suke ganin kuma an sake saukar da ita a Madina saboda waɗansu hadisai da suka dogara da shi, da waɗansu bayanai wanda yake dai ba gaba ce da muke neman mu riƙa faɗaɗa bayani a ciki ba, saboda Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin Al-Qur'ani wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal-Qur'ani al-'azim, a cikin suratul Hijr. Suratul Hijr kuma sura ce makkiya, an saukar da ita a Makka. To a ciki ne Allah ya gaya ma annabi cewa haƙiƙa mun baka sab'an min al-mathani, waɗannan sura ne cike da ayoyi guda bakwai wacce ake nanata su lokaci bayan lokaci. To kaga tunda suran Makka ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mun baka abu kaza, to ya nuna tabbas wannan suran ta sauko ne tun a rayuwar Makka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Malamai suka ce ayoyin ta fa, suka ce ayoyin ta guda bakwai ne, babu wani sabani akan haka, babu wani malami da ya saba akan cewa ayoyin Fatiha ayoyi ne guda bakwai. Yace wal basmalatu ayatun mustaqillatun min awwaliha, amma yana da kyau ka fahimci cewa bismillah a cikin Fatihatul Kitab to aya ce mai cin gashin kanta, kama huwa inda jumhuri qurra'ul kufa, qurra'ul kufa, kamar yadda yake wannan shine kidayan mutanen kufa. Wa qawlu jama'atin min as-sahaba wa tabi'in wa khilqu min al-khalaf, kuma shine maganar sahabbai da dama da tabi'ai da cincirin da malamai na addinin musulunci. Abin da yake so ka gane shine Fatihatul Kitabi ayoyin ta guda nawa ne? Ayoyi guda bakwai ne qata'an, babu wani sabani akan haka. Babu wani wanda ya saba cewa ayoyin Fatiha guda bakwai. To amma akwai sabani gurin kididdige bakwai din. Sai malaman kufa kaman Asim kenan da Hamza da Kisa'i, sai suka tafi akan cewa bismillahir rahmanir rahim ita ce aya ta farko ta Fatiha. Da ta alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu, arrahmanir rahim aya ta uku, maliki yawmiddin aya ta hudu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta biyar, ihdinas siratal mustaqim aya ta shida, siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin aya ta bakwai. Wadansu kuma malaman sai suka ce bismillah ba aya bace a cikin ta, sai dai ita bismillah ana zuwa da ita ne kamar yadda ake zuwa da ita a sauran surori, domin neman albarka, domin nuna cewa sura kaza ta kare za a shiga wata sura. Sai suka ce da haka bismillah ba aya bace a cikin Fatiha. Kenan idan ka zo a kidayansu sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin aya ta farko, arrahmanir rahim aya ta biyu, maliki yawmiddin aya ta uku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta hudu, ihdinas siratal mustaqim aya ta biyar, siratal ladina an'amta alaihim aya ta shida, ghayril maghdubi alaihim walad dallin aya ta bakwai. Duka dai babu wani wanda ya saba cewa ayoyin ta guda bakwai. To amma ya kididdige lissafin su yake, to kaji sabanin da aka samu a wurin malamai. Sai dai hadisi ya inganta karara daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake cewa idza qara'tum fatihatul kitab faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa innaha ayatun minha, aw kama qala sallallahu alaihi wasallama, yace idan za ku karanta Fatiha to ku tabbatar da kun karanta bismillah, saboda bismillah aya ɗaya ce daga cikin ayoyin alqur'ani. Da haka ko da akwai wancan sabani a wurin malamai, mu maganar da muka gamsu da ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya goyi bayan ta, cewa bismillah aya ɗaya ce daga cikin ayoyin cikin suratul Fatiha. Jama'a kila mun fahimci wannan da kyau. Da haka idan mun fahimci wannan da kyau sai mu gane cewa kenan yanzu idan ka zo karatun Fatiha lalle sai ka karanta bismillah. To menene tasirin wannan sabanin? Akwai inda wannan sabanin zai iya tasiri. Ba kawai wai an kididdige Fatiha a bismillah na aya ce a ciki ko ba aya bace. Gurin malaman da suka tafi akan cewa aya ce daga cikin Fatihatul Kitab, kenan yayin da ka zo za ka yi sallah sai baka karanta bismillahir rahmanir rahim ba, ka fara daga alhamdulillahi rabbil alamin, a wannan lokacin ka bar aya ɗaya daga cikin suratul Fatiha, kenan sallan ka bata yi ba. Kun fahimci matsalan? Sallan bata yi ba. Saboda me? Saboda gashi aya ce daga cikin ayoyin Fatiha, kai kuma ka yi watsi da aya ɗaya daga cikin ayoyin Fatihatul Kitab. Kaga sallah ta yi? Sallah ba ta yi ba. Waɗanda kuma suke ganin ci a'a ba aya ba ce, ana zuwa da ita ne domin neman albarka, domin nuni akan cewa wata sura ta ƙare za a shiga wata sura. To kaga wannan lokaci idan ka zo za ka fara sallah ka ce Allahu akbar, kawai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin, su a gurinsu sallah ta yi. Amma wacce ce magana mafi inganci? Shine Fatihatul Kitab ayanta ta farko ita ce bismillahir rahmanir rahim, saboda wancan hadisi da muka kawo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa kaga idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai sallah, idan ya kabbaran harama to akwai addu'an bude sallah mun yi magana ta shekarun jiya ko jiya akwai addu'an bude sallah akwai riwayoyi daban-daban to idan annabi ya gama addu'an bude sallah kila yayi subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk sai yace a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim sannan sai fara karatun fatiha wannan yana karfafa maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fahimtan cewa bismillah na daga cikin ayoyin cikin suratul fatiha fata ta kitabi kuma akwai sahabbai ma da yawa kamar sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina ali sayyidina usman in sun zo karatun fatiha akwai lokutan ma da suka bayyana bismillah tarara in suka gama addu'an bude sallah to sukan ce bismillahir rahmanir rahim duniya ta ci sannan sai su fara karatun fatiha domin su karantar da duniya cewa karatun fatiha ba a yi sai an hada da bismillahir rahmanir rahim jama'a musulmi kila mun fahimci wannan da kyau to Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa mallai yace limadha sunniyat ummul kitabi me ya sanya aka sanya ma fatiha suna da suna ummul kitabi ita ce uwar littafi yace hakan ya faru ne kamar yadda al-imamu al-bukhari ya fadi a cikin tafsir kitabut tafsir yace sunniyat ummul kitabi li'annahu yubda'u bi kitabati fil masafihi fil masahifi saboda ana fara rubutun al-qur'ani ne girma a cikin qur'ani da fatihatul kitab da wannan sai ana kiranta ummul kitab وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ sannan in aka zo sallah akan fara karatun takatun aka fara kowace irin karatu kuma ba za ka zo fara sallah sai ka fara daukowa daga suratul a'la sai ka gama sannan sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin a za ka fara ne da fatiha to sannan daga nan in ka so ka karanta surori 3 4 5 6 a bayanta to duk waɗannan surorin ya nuna suna rufa maka bayani saboda zaka iya karanta Fatiha sai ka karanta Qul huwallahu ka karanta Falaqi ka karanta Nas kamar yadda ake a cikin sallar wuce kaga ya nuna wannan ita ce uwa da Qul huwallahu da Falaqi da Nas suna rufa mata bayani kana iya zuwa a sallar tahajjud ka karanta Fatihatul Kitabi a raka'a daya ka karanta surori 3 4 5 6 7 kila zaka karanta izu 5 ne a raka'a daya kana iya karanta surori 10 ma izu biyar misali sauka a ce zaka dauko tun daga ahqaf zaka iya karanta ahqaf ka karanta muhammad ka karanta fatih ka karanta hujurat ka karanta kaza sai ka karanta surori da yawa a karkashin fatiha daya da aka yi nuna fatihatul kitabi ita ce uwa sauran suna raka ta ne kila an fahimce ni da kyau watila a wata magana aka ce cikin dalilan da ya sanya ake kiranta fatihatul kitab انما سميت بذلك لرجوع معاني القران كله الى ما تضمنه saboda duk wani abin da ka san ya zo a cikin alqur'ani to fatiha da wadannan takaitattun ayoyi guda 7 sun tattar duka sakon da ya zo a cikin alqur'ani ne jama'a gabaki daya dan haka fatiha ta zama ita ce kundi da ta tattar sakonnin alqur'ani gabaki daya abinda malamai suke bayani suka ce alqur'ani ne girma ya kashi 3 kashi na farko zaka ga bayani ne akan Allah da sunayensa da sifofinsa da wato cancantarsa da bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya daga duk wata aya da zaka samu a cikin alqur'ani ne girma ba za ta wuce ɗayan abubuwa uku nan da zamu kawo ba ko dai kasance tana bayani akan Allah da sunayensa da sifofinsa da cancantarsa da bauta da ƙarfin ikonsa da ƙarfin mulkinsa wanda a ƙarƙashin nan ne har ya isa ya tashi alƙiyama ya yi hukunci ya tantance tsakankanin mutanen kirki da mutanen banza to wannan ya tabbata a cikin fatihatul kitab domin fatihatul kitabi ta yi magana akan Allah ta yi magana akan nau'o'in tauhidi guda 3 gabaki daya ta yi magana kuma akan mulkin Allah da buwayarsa da isarsa wacce ta kai ga zai tashi alkiyama domin ya sakamako. Wannan abu na farko kenan wanda alqur'ani mai girma yake dauke da shi kuma ga yana a cikin fatiha ta kitabi. Abu na biyu wanda ke cikin alqur'ani shine umarni da hanya. Ayi kaza, a bar kaza. Ayi kaza, a bar kaza. Dokoki da shari'o'i da hukunce-hukunce da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ma bayinsa. Akan wannan an tsara hukunce-hukunce na auratayya. In ka duba suratul baqara da suratul nisa'i za ka ga waɗannan hukunce-hukunce. An tsara hukunce-hukunce na bauta da ƴanci. An tsara hukunce-hukunce na kasuwanci. An tsara hukunce-hukunce na alaƙoƙi tsakankanin iyaye da ƴaƴa. An tsara hukunce-hukunce tsakankanin shugabanni da talakawa. An tsara hukunce-hukunce tsakankanin dauloli manya-manya, daular kafirci da daular musulunci. An tsara jihadi, an tsara ibadu, ba dai irin hukunci doka da Allah subhanahu wataala bai saukar a cikin Al-Qur'ani ba. Ayi ko a bari, duk yana cikin Al-Qur'ani. To a cikin Fatihatul Kitabi akwai bayani akan umarnin Allah na ayi a bari. Ina za ka gane wannan? Inda yake ce maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kai kadai muke bauta maka. Menene ma'anar bauta? Kai kadai ne muke miƙa maka wuya. Ka ja mu, ka ce mu yi ko ka ce mu bari. Shine umarni da hanya. Da haka abu na biyu kenan. Abu na uku da ke cikin Al-Qur'ani mai girma kuma shine kyakkyawan sakamako ga waɗanda suka kyautata da narko ga waɗanda suka saba. Shi kuma wannan duk wata kissa da ka gani Allah ya kawo ta a cikin Al-Qur'ani abinda take tabbatar maka kenan. Idan ka ga kissan Fir'auna da Annabi Musa, abinda ake tabbatar maka a ciki shine kyakkyawan sakamako ga waɗanda suka yi biyayya, mummunan sakamako ga waɗanda suka kangare. In ka ga kissan Adawa, abinda ake nuna maka kenan. In ka ga kissan Samudawa, abinda ake nuna maka kenan. In ka ga kissan Ashabul Fil, abinda ake nuna maka kenan. In ka ga kissan Abarahata, abinda ake nuna maka kenan. Duk wata kissa da ka ganta a cikin Al-Qur'ani mai girma, ko na annabawan Allah, ko na waliyan Allah da salihan bayin Allah, to za ka ga duk in an gama tattarawa za ka ga yana bayani akan kyakkyawan sakamako na waɗanda suka bi tafarkin Allah da mugunyan hukunci da Allah ke makangararru tun a duniya kafin hukuncin gidan lahira. Ɗauki suratul A'raf da Allah ya kawo kissan annabawa da yawa. Aka kawo kissan Annabi Musa, kafin Annabi Musa aka kawo kissan Annabi Hud, Annabi Salihu, Annabi Shu'aib, Annabi Musa, aka kawo kissoshinsu. Duk a ƙarshe kowace kissa sai ka ga Allah ya kawo kyakkyawan sakamako ga waɗanda suka yi, mummunan sakamako ga waɗanda suka kangare. Ɗauki Suratul Shu'ara, ita ma haka za ka gani. In Allah ya gama bayanin wata al'umma wacce ta kangare, sai a kawo mummunan aƙibanta. In aka kawo mutanen kirki, sai a kawo kyakkyawan aƙibansu. In ka ɗauki Suratul Safat, ita ma haka. In ka ɗauki Zariyat, in ka ɗauki dai waɗannan surori waɗanda suke bayani akan kissoshi a cikin Al-Qur'ani, za ka ga babban saƙon da ke ciki shine tabbatar da kyakkyawan alƙawari na alkhairi ga mummune masu tsoron Allah, da kuma tabbatar da mugunyan hukunci, mugunyan uquba da azaba da narko waɗanda suka kangare ma Allah subhanahu wa ta'ala, suka ƙi bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shine abin da ke cikin Al-Qur'ani. To irin wannan kuma ya zo a cikin Fatihatul Kitabi. Za ka fahimci wannan inda ka ji Allah yana gaya maka ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, ka dora mu akan turba na gari, turba mai kyau, tafarkin waɗanda ka yi ni'ima a kansu. Su wane kenan? Mutanen kirki na daga annabawa da waliyai da salihai da sauran shahidai. Allah, ka dora mu akan wannan turba. Sannan kuma kana roƙon Allah ya tsare ka daga tafarkin waɗanda Allah ya fushi da su, su ne Yahudu da waɗanda suka bi tafarkinsu, da kuma waɗanda Allah, wannan Allah ya tsine musu, Yahudu da waɗanda suka bi tafarkinsu, da waɗanda Allah ya ɓatar da su, Kirista kenan, da waɗanda suka bi tafarkinsu. sifofi ne dama guda biyu waɗannan Allah ya yi fushi da su ya tsine musu albarka saboda suna da ilimi amma sun kaiki da ilimi yahudu su kuma kirista suna son su kusanci Allah amma da jahilci su jahilai ne akwai bautan Allah a cikinsu amma akan jahilci shi yasa da yawa daga cikin bautan da yake cikin kiristanci bid'o'i ne wa rahbaniyata libtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'uha haqqa ri'ayatiha galibin ibadun da ke cikin addinin kirista bid'o'i ne su suna son su kusanci Allah amma kuma ga jahilci da haka sai kowa kawai kirkiro ma kanshi abin da yake gani wani sai ya ce a to bari dan samu wani lazimi in kai kawai sai ya dora ma kanshi wani lazimi ba Allah ya aike shi ba ba annabi ya aike shi ba ko kwakwalwanci ne ta shato mishi tunda dai ina so in kusanci Allah to bari in rika yin abu kaza ba tare da kallon shin wannan aikin Allah ne ya ce ayi ko annabi ne ya ce ayi ba ila an fahimta jama'a wannan ya sanya bid'o'i yawa a cikin addinin kirista shine warahbaniyata libtada'uha kirkiro ta suka yi ma katabnaha alaihim ba mu muka rubuta musu ita ba kuma zaka gane inda bid'a take da hadari bid'a ita ce wata hanya ce ta kama da addini amma kuma Allah bai saukar da hujja akan ta ba amma a idan in ka kalle ta kana iya ganin kamar addini ne amma saboda rashin saukar da wata hujja akan ta ya sa ta tashi ba addini bane kowa ya san kissar mutane uku da suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambaya manzon Allah ke ibada aka ce musu manzon Allah yadda yake ibadansa yakan yi azumi wata rana kuma sai ya sha ruwa yakan yi bacci da daddare sannan sai ya tashi ibada sannan manzon Allah yana yin aure kun ji wannan ita ce shari'ar annabi ɗaya daga cikinsu kamar yadda za a cikin hadisin aka ce ka annahu taqallauha sai suka rena ibada sai suka rena abin da annabi ke yi sai suka ga a to ai wannan yayi kadan to kaga za su zo da nasu kenan ba na annabin ba za su zo da nasu kenan sai ɗaya daga cikinsu ya ce to ni daga yau na ji layi babu sauran bacci da daddare idan aka yi sallar isha'i in aka dan samu abin da aka sa a bakin salati to zan miƙe in ci qiyamul layli ne ina karatun alqur'ani daga nan har asuba zai ta sallah ne a cikin dare da karatun alqur'ani daga nan har asuba ɗayan kuma sai ya ce to ni kuma daga yau babu wani sauran shan ruwa da rana azumi zan ta yi ba litini da alamis ba da litini da talata da laraba da alamis da juma'a da asabar da lahadi kawai ni azumi zan rika yi tutur ɗayan kuma sai ya ce to ni kuma ba ni ba mata zan shagaltu da ibada ne to jama'a ku kalli waɗannan maganganu da kyau ku kalli waɗannan ibadu da kyau qiyamul layli ba shi da kyau azumi ba shi da kyau shagaltuwa da ibada ba ta da kyau kaga a ido ababen da waɗannan sahabbai suka ce za su yi abu ne mai kyau a ido abu ne mai kyau amma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo aka gaya masa cewa ga abin da waɗannan mutane suka ce wata amsa ya bada ya ce a kira ku ya ce ya ku waɗannan mutane ku sani cewa na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye Allah wato su irin mutanen nan ne wanda sauri ba wurin zuwa tsawonsu ya wuce kansu wai suna son su kusanci Allah ne amma ta koma bayan hanyar da manzon Allah kuma ya zo da ita ta ce za a yi kasadu da Allah ba ta hanyar annabi ba ta ya za a yi kasadu da Allah ba ta hanyar annabi ba to shi ne annabi yake gaya muku cewa na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye Allah amma duk da tsoron da nake ma Allah nakan yi azumi wata rana kuma zaka gani baki na bude. Duk da tsoron da nake ma Allah, zan yi bacci da daddare in an kai 12 dare sannan in tashi in fara ibada. Duk da tsoron da nake ma Allah, zan yi aure kuma wannan bai hana ni hidima da addinin musulunci ba. Sai Annabi ya ce, to wannan ita ce sunnata. Duk wanda ya ji cewa sunnata bata ishe shi ba, sai ya zo da nashi wayan ko dubaran, manzon Allah ce, to gobe kiyama ba mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenan waɗancan mutanen, da kowanne a cikinsu ya doge ya ce, ni dai na riga na ɗaura niyya, wallahi ba zan daina ba. Kana jin gobe kiyama za su zauna tare da manzon Allah gidan aljanna? Ba za su zauna tare da manzon Allah gidan aljanna ba. Sai dai in annabi na aljanna, su kuma suna kishiyan aljanna. Me ya dalili? Saboda ibadan da suka zo da ita su ne suka kirkiro ma kansu, ba manzon Allah ne shar'anta musu ita ba. Wannan ya sanya duk wanda ke kirkiro addini, yake kirkiro wata ibada a cikin addini, yake fadawa cikin abbalan, irin yadda Kirista suka fada cikin abbalan. Suna son su kusanci Allah, amma su ne suka kirkiro ma kansu yawan ibadunsu. Sai Allah ya aje su a sahun matattu taɓaku, ila an fahimta. To da haka a cikin suratul Fatiha ta kitab ta yi mana bayani akan makoma na kangararru da kuma makoma na nagartattun mutane. To da wannan sai ka fahimci cewa ashe duka saƙon da Al-Qur'ani mai girma ya zo da shi guda uku nan da muka bayani. To akwai shi a cikin suratul Fatiha ta kitab. To ba mamaki a kira suratul Fatiha da suna Ummul Qur'ani ko kuma Ummul Kitabi, saboda ta tattara dukkan sakonnin da ke cikin Al-Qur'ani mai girma. Ban sani ba za ku iya tuna waɗannan abubuwa guda uku da muka ce shine Al-Qur'ani mai girma ga baki ɗaya tattara akai. Za ku iya tuna wanda na gama bayani yanzu? Na'am, da wanne da wanne? Na'am, ustaz. Abu na farko, abu na farko shine Qur'ani na bayani akan sifofin Allah da sunayensa da cancantansa da bauta da ikonsa da mulkinsa, wanda a ƙarƙashin nan ne ma har ya kanta shi alkiyama ya bisabi. Abu na farko kenan. Abu na biyu, na'am, Al-Qur'ani ne girma ya tattaru akan umarni da hani, ayi ko abai, wanda kuma wannan akwai shi a cikin Fatihatul Kitabi, yadda za ka ji an ce kana gaya ma Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kai kadai muke bauta maka, kenan ka yadda za a baka umarni kuma za a hana ka, kuma wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka, akan ka taimake mu mu iya aiwatar da abin da ka ce, ka kuma taimake mu mu iya barin abin da ka hana. To sannan sai na uku, wane ne zai faɗi na ukun? Na'am, sakamako. Sakamako mai kyau ga nagartattu, sakamako mai muni ga kangararru, kuma duk akwai shi a cikin Fatihatul Kitab, saboda ya tabbatar da siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. To Allah madaukan sarki ya fara mana asiri. Sannan sai malam yake cewa cikin abin da ya zo cikin falalan Fatihatul Kitab, hadisi ya tabbata daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya ruwaito hadisi cewa daga ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, yake cewa na kasance ina sallah, sai Annabi ya kira ni, shi kuma yana cikin sallah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, yace sai ban amsa ba har sai da na gama sallah. Lokacin da na gama sallah, sai na zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai Annabi ya ce, ma mana'aka anta atiyani, me ya hana lokacin da na kira ka ka zo ko kuma ka amsa? Qala qultu ya rasulullahi inni kuntu usalli, sai ce ina cikin sallah. Ce sallan nafila kenan ko ta farilla? Dai in ta farilla ce ai da Annabin ake yi, ya nuna sallan nafila kenan. Sai manzon Allah yake ce masa, alam yaqulillahu ta'ala, ashe kai baka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كيف أنك تتبجم وأنن آيان با الله ينتا يقوم في إيمان فأمس كيران الله فأمس كيران منزان الله إذن الله قوم ذو يكرا فزوى بأبين نزيرا يدو دو أنن سيأك فإنسكو دا كان صلى النافلة إذن منزان الله يكرا كسيك إنك صلى صلى الله عليه وآله وسلم إذن كان صلى النبي تشواني sayyidati assalamu alaikum na'am ya rasulullahi saboda amsa kiran manzon Allah kuma yafi sallan daraja a wurin Allah ila an gani ka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama yafi wannan sallan ta nafila daraja a wurin Allah subhanahu wataala to a ƙarshe dai sai annabi ya ce to zan gaya maka wata sura mafi girman surori a cikin alqur'ani mai girma gabaki daya kafin ka fice daga masallacin nan ka san a matsayin ka da mai karantarwa sai ka rika daukan salo salo na karantarwa da annabi ya ga dama nan take sai ce dama ina son ne in gaya maka kaza da kaza sai ya gaya mishi sai annabi ya ba shi wani aiki wanda zai sa zuciyar shi ta yi aiki sai ya ce kafin ka fice daga masallacin nan zan gaya maka suran da tafi kowace sura girma da daraja a wurin Allah sai annabi ya ci gaba da harkarsa shi ma sai ya ci gaba da harkarsa kaga abu biyu ne zuciyar shi zace ta kirfa ta wata sura kenan ko wannan zace ta kai komo sannan kuma zai ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ido har akai ga manzon Allah ya fita daga masallacin da ya gaya masa ba ba kuma zai taba yadda shi ya gangance fita daga wannan masallaci da ya je ya nemi ƙarin bayani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba shi ne sai a ƙarshe da ya je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya kama hannunsa lokacin da annabi yake so ya fita daga masallacin sai ya kama hannunsa sai ya riki sai yake ce masa zan gaya maka suran da tafi kowace sura girma a cikin alqur'ani yace ita ce fatihatul kitabi ita ce alhamdulillahi rabbil alamin yace ita ce as-sab'ul mathani ayoyin nan guda bakwai wanda ake yawan nana ta su a cikin salloli wal qur'ani al-azim ita ce kuma kaman ka ce al-qur'ani ka cokan dinsa ya kare a cikin fatihatul kitabi wannan hadisi al-imam Ahmad ya rawaito shi haka nan al-imam al-bukhari ma ya rawaito shi to haka nan kuma cikin hadisi waɗanda suke bayani akan falalan wannan sura akwai wanda muka kawo a can baya yadda sahabbai suka yi amfani da fatihatul kitabi wurin yin tawaida ga wani daga cikin sarki sarakuna ya samu lafiya kuma ya ba su kudin aikin su kuma suka karba wannan yana nuna maka irin falala da fatihatul kitabi take da shi sannan cikin hadisi da suke nuna maka falalan fatihatul kitabi shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune da mala'ika Jibril sai ya ji wani irin ƙara a sama sai mala'ika Jibril ya daga idansa zuwa sama ya kalli sama shine sai yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ai wata kofa ce aka bude ta a sama ba a taba bude wannan kofar ba tun ranar da Allah ya halicci duniya ba a taba bude wannan kofar ba sai a wannan ranan Allah ya bude wannan kofar wani mala'ika ya sako ta wannan kofar ya zo mu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ya kai manzon Allah albishirinka Allah yana maka albishir da wadansu haske guda biyu wanda yake babu wani annabi kafin kai da aka taba shi wadannan haske guda biyu an baka fatihatul kitabi an baka ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara babu wani wanda zai karanta su sai Allah ya bashi ladansa cikakke ba tare da an tauye masa ba wannan duk yana daga cikin hadisai waɗanda suke nuni akan fatihatul kitab da irin falala da darajar da take da shi in ka karanta fatihatul kitabi Allah sai ya rubuta maka lada akan ta haka ne in ka karanta ayoyi na ƙarshen suratul baqara Allah zai baka ladansu Allah zai baka alkhairansu Allah zai baka albarkatun da ke karkashin su har shi yasa ma cikin wani hadisi yake cewa wanda ya zo bacci sai ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara annabi yace kafatahu fi laila sun ishe shi malamai suka yi ta kokarin su fassara menene ma'anar sun ishe shi aka ce sun ishe shi ya zama kariya daga shedanu sun ishe shi ko da bai samu daman yin kiyamul layli ba ba za a rubuta shi cikin rafkananu ba a wurin Allah in dai ya karanta su to in Allah yana rubuta rafkananu a cikin wannan dare shi ba shi a ciki saboda me ne Allah ya mishi damdakatar ya karanta ayoyi biyu na kasan suratul baqara ko kuma sun ishe shi ma dai duk wani alkhairi da zai nema menene zaka nema a duniya ba dai kana neman kyakkyawar rayuwa bane abinci da abin sha da sutura da tufafi da wane ne to ayoyi biyun nan na kasan suratul baqara sun isar maka daga waɗannan in ka samu waɗannan kama manta da waɗansu abubuwan da ka rasa ala ayyan da malamai suka yi ta bayani akan menene ake nufi da kafatahu sun isar masa to a takaicen takaitawa dai wannan shine kadan daga cikin abin da ya shafi wato falala na fatihatul kitab to cikin ababen da ya kamata a ce mace kashe da shi shine wancan hadisi da muka yi ishara da shi a farko da al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya salla bai karanta Fatiha ba sallansa yankakkiya ce sallansa tana da naqasu da wannan muke cewa duk sallan da za a yi a karanta mata Fatiha a cikin fiqhu sukan yi bayani cewa in an zo sallan janaza ay yabo ga Allah a ce alhamdulillahi alladhi amata wa ahya alhamdulillahi kaza alhamdulillahi kaza eh yabo ne ga Allah amma wannan yabon ga Allah ya kai irin yabon da Allah ya yi makansa ai bai kai ba duk wani yabo da wani malami zai ma Allah ai bai kai irin yabon da Allah ya yi makansa ba da haka daga karanta yabon da wani malami ya yi ma Allah ai ga ka karanta yabon da Allah ya yi makansa kuma manzon Allah ya yi Allah da shi babu wani abin da yake sama da wannan da haka idan an zo karatu a cikin sallan janaza akai kabbara ta farko Allahu akbar to sai a karanta Fatihatul Kitab ay a'udhu billahi ay bismillah a karanta alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe babu wani yabon da zaka yi ma Allah sama da wannan domin manzon Allah ya ce duk sallan da ba a karanta mata Fatiha ba to ba ta da kima a wurin Allah subhanahu wataala har waɗansu ma malamai suna ganin karatun Fatiha a cikin sallan farilla ko da kana bin liman waɗansu malamai suna ganin sai ka karanta in ka ɗauki irin malaman Saudiya a yanzu za ka ga fahimtarsu kenan ko da kana bin liman yayin da liman ke karatunsa a bayyane kai za ka yi shiru amma yayin da ya ɗan jinkirta ɗin nan kafin ya fara karatun sura har ma ko da ya fara karatun suran to akwai malaman da suke ganin cewa nan da nan ka karanta Fatiha kai ma alhamdulillahi rabbil alamin arrahman nan da nan a gurguje ka karanta saboda manzon Allah ya ce duk wanda bai karanta Fatiha ba ba shi da sallah kamar irin sallan asubahi kaga ai babu daman da ake baka kai karatu a ciki to a fahimtar waɗansu malaman suna ganin ko da liman ya karanta Fatiha ya gama kafin ya fara karatun wata sura to kai ma kai wuce karanta Fatiha akwai wanda suke da wannan fahimta duk da kasancewa ba wannan shine fahimta mafi inganci ba fahimta mafi inganci shine wani hadisi da ya tabbata al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin juzul qira'a wani littafi ne ana kiran shi juzul qira'a yace man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda Allah ya sa yake bin liman sallah to karatun liman shine karatunsa da haka idan liman ya karanta Fatiha kai ma ka karanta Fatiha wannan magana ita ce magana mafi inganci amma wai ina son nuna maka muhimmancin Fatiha har waɗansu malamai suna ganin ko da liman ya karanta Fatiha kai ma wajibi sai ka karanta Fatiha to ala ayyi hal wannan dai kadan kenan daga cikin abin da ya shafi Fatihatul Kitab a gurguje insha Allah ta'ala a zama ta gaba sai mu fara karatu daga cikin Fatihatul Kitab din kai sai abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka karbi ibadun mu Allah ka dacar da mu duniya da lahira idan akwai tambaya ɗaya ko biyu muna iya amsawa a kafin mu karkare na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am نعم 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 صلى الله عليه وسلم
يا انا شيء جاب عن
ya kama maka tunani ya hana ba annabi bai yi ba Allahu akbar wato wannan shi ake kira san rai domin wannan maganan ayoyin alqur'ani duk sun ƙaryata ta abinda alqur'ani mai girma ya zo da shi shine fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tafaqau innahum ma ta'maluna basir kalwa da ayan fastaqim kama umirta ka tsaya kai addini shine istiqama fastaqim ka tsaya kai addini kama umirta kamar yadda aka baka umarni to wanda yazo ya ce wai a ina ne annabi yana wato ka zo nan sarrai shi karan kansa annabin an ce mishi ne fastaqim kama umirta ka tsaya kai addini kamar yadda aka baka umarni shi yasa a ayoyi da yawa sai ka ji alqur'ani yana gaya maka maganan annabi sallallahu alaihi wasallama in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma bana bin komai sai abin da aka saukar min da wahayi aka ce ni kun fahimta kenan ashe ba wai abin da aka hana shi bane a'a abin da aka ce yi a matsayin kusantan Allah shine da'a ga Allah shine bautan Allah tunda gashi an ce fastaqim kama ubeta ayoyi kuma da suna cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya ni bana bin komai sai abin da wahayi ya sauke ce min Allah ce shi yasa a wurare ma da yawa kuma sai wahayin da yazo ya ce mu annabi ne ba amma yayi amma kuma sai aka tuhume shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina misali lokacin kowa san abasa wata walla me yasa Allah yema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan zargin zargi ne na an riga an yafe masa amma sai abasa wata walla an ja ahul a'ma o ma yudrika la'annahu yazzakka aw yadhakkaru fa tanfa'uhu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa anta an wannan ai nau'in zargi ne saboda abin da yayi din ba shi Allah shi yayi ba amma kuma Allah subhanahu wataala yayi mishi gyara a irin gyaran da masoyi ke yin ma masoyinsa haka nan ya taba yin wani irin wannan Allah ya ce afallahu anka lima aganta lahu waɗansu mutane ne basu je yaki ba munafikai sai suka zo ta ya manzon Allah mu ma muna son ayi mana kaza ayi mana kaza ayi mana kaza ko Allah bai umarce shi cewa ba su dama ba sai annabi ya ce babu laifi ku zo ku yi kaza sai Allah ya kalubalance shi lima abinta lahu waye aike ka ka ba su umarni waye aike ka kenan ashe sai in Allah ya aike shi ne sannan abin ya zama bautan Allah sai aka tone shi lima abinta lahu kila kun gane sannan akwai wata aya a cikin suratul anfal da yake cewa laula kitabun minallahi sabaqa lamma sakun fi ma aqattum azabun adhim Allah ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin cewa idan abiya ta so kai shawara da sahabbanka kaga an bashi gamanniyar magana to lokacin da aka kama kamammun yaki a Badar sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai shawara da sahabbai sai sayyidina Abu Bakar ya bada shawaran cewa waɗannan kar mu kashe su mu karɓi fansa daga gare su sayyidina Umar ya bada shawaran cewa a kashe su kawai sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun cutar da addini sun yi fito da Allah da manzansa a kashe su sai manzon Allah ya karkata zuwa ga shawaran sayyidina Abu Bakar cewa bari a yadda cewa su biya fansa su fanci kansu to wai wannan abin da manzon Allah ya yi sai da Allah ya tone shi sha laula kitabun minallahi sabaqa baitin Allah ya baka iko ya baka izini a wata aya cewa kai shawara kuma kai shawara ka dauki wannan matakin to da abin nan da kuka karba a hannun kafiran nan sai Allah ya muku azaba ta sanadiyar shi kun gane abin da nake nufi kenan cewa duk abin da annabi zai yi sai Allah ya ce mishi yi ne sannan yake a matsayin bauta. Idan Allah ya bude mishi kofa ko kai ko ka bari to kaga an ba shi dama. In ko Allah bai ce ba sai ya je yi to sai ga sai an kalubalance shi. Kun gani? In dai Allah bai ce yi ba yayi to sai an kalubalance shi. Har shi yasa zaka ga ko a ayoyin Al-Qur'ani ne girma yana gaya masa cewa law taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin. Da annabi zai faɗi wani abu wanda ba a ce ya faɗi. Allah ce da sai mun kama shi da hannun dama sai mun azabtar da shi. Kenan iya abin da aka aiko shi iya abin da zai faɗi kenan. Kina kun gane? So ala ayyi hal wai wani ya ce maka wai hujja ita ce annabi ya hana ba wai annabi ya ce ba. Wannan hujja ce ta masu bin son rai. Hujja ce ta masu bin son zuciya. Ka lura duk abin da sahabbai suke so su yi a matsayin bauta sai sun nemi lasisi daga annabi. Akwai wani sahabi da zai ce ya manzon Allah tun a zamanin jahiliya na yi alwashin cewa zan je wuri kaza zan je wuri kaza in yanka wata dabba. Sayyidina Umar ne wannan tun a zamanin jahiliya. Yaya ba kance zai je wani anguwa buwana zai yanka dabba a wurin. Amma yanzu an shigo cikin musulunci zuciyar shi bata karanta mishi kawai cewa je kai abinka ba sai dai nemi lasisi daga annabi. Annabi ya tambaye shi wurin akwai wani gunki da ake bauta ma a da wurin ana yin wani biki na bid'a ko wani abu da ya samu wannan bayan sannan sai annabi ya ce to je kai abinka. Ina kun gane? Lokacin da sahabbai suka dawo daga yaƙin Hunain suka ga mushrikai suna bautan gumaka sai suka ce ya manzon Allah mu ma ka sanya mana wata itaciya da zamu riƙa neman tabarruki da ita mana. Wai ba su fahimci cewa kawai in ka ga damun yin abu addini kawai ka je kai ba sai ka nemi lasisi daga annabi. In annabi ya aminta ya sa hannu abin ya zama bautan Allah, in bai sa hannu ba ya zama ɓata maka lokaci. Ga kuma wannan hadisi na mutane uku da muka kawo. Akwai hadisai da bayanai da yawa amma dan wannan bayanan da muka kawo ya isa ka gane cewa wancan hujja ce kawai ta sa rai, hujja ce kawai ta mutsu idan mutum ya rasa ne. Ila an fahimce da kyau. Yawa wallahu ta'ala a'ala wa alam. Na'am bismillah. Alaikum salam. Na'am. Na'am. Sallallahu alaihi wasallam. La shak. Ahsant, Allah ya saka maka da alkhairi. Shi yasa Sayyidina Abdullahi dan Abbas din da yake fassara fadin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Yace addinin musulunci ya riga cika makin baya karɓar rage ko baya karɓan ƙari. Shine malamai suke cewa kamar ka ɗibi ruwa ne ka zuba a kofi ya cika kana ƙara wani ruwan zubewa zai bare karɓa ba. Da haka addinin musulunci ya riga cika kawai kai abin da ya rage maka kawai hanya ce ka bi. In dai baicin addinin musulunci ya riga zama hanya kawai ka bi to da bai zama zalika addinin qayyima ba. Da addinin musulunci bai zama tsayine ba. In dai wannan zai iya nashi tunanin ni ma ina wa tunanin kai ma kai naka malamin wancan ya nashi kowa zai tunanin abin da ya ga dama to ya zama zalika dinul qayyima. Ya zama addini kawai na cin gashin kai kenan kowa yana cin gashin kansa ba ma tsayawa annabi ya yanka ya gasa ya bamu. Duk wanda ya ci gashin kanshi ya ci mushi ya yi bai da Allah ka shiryatar da mu. Wa sallallahu baraka ala nabiyyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.